Ya Allah me roka, Allah ni kai ne na roka baroti ka ton ka baiwa. Ku jama'a tambaya ni keda.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu, shirin domin iyali yana bibiya kan yadda annobar coronavirus ta shafi iyali da kuma matakan da za a iya dauka na kariya. A yau, bako da muka gayyata a shirin Dr. Mairo Mandara, ƙwararren likitan mata, ta yi bayani kan yadda wannan annoba ta sauya yadda aka saba ziyara da kuma zumunci tsakanin iyali da dangi.
Gaskiya a wannan zamanin da muka samu kanmu, ba wai an ce za mu daina ziyara har abada bane, a'a, ta dan wani lokaci ne wannan abin da ake ciki dai nan da wata uku nan da wata shida da nan gaba. Ake so kowannen mu ya shirya cikin shi, tunda cewa ba wai lalle ta zauna a cikin gidan ki ko kuma ta zauna a cikin gida ba, a'a, duk harkar da mutum zai ya zama na da shiga cikin mutane ba. Kamar yanzu a ce ga babanka a gari ɗaya kuke, ai ba ka shiga kanka je ka kai ka mahaifinka, ko za ka fasa da ƙafa kanka je ka shiga wani ka hau a caɓa kafin ka rungume wani kurkusa da shi, ko kuma a hau a je shi ka samu kun taru su da yawa, a'a, ka miƙe da ƙafa ka tashi ka je gidan mahaifinka. Mahaifinka na can gefen yana cikin ɗaki kana daga waje, ko ka ina kwana ina gajiya, a yi ni lafiya lafiya lau. Kun sa hanzara tsakankanin ku kamar ƙafa goma, kamar babban mutum ya miƙe ƙafa yana tafiya ba kai kamar ƙafa goma, yana daga can ka miƙe ƙafa a nan bakwai ina kwana bakwai ina gajiya, lafiya lafiya rato Allah ya albarka Allah ya albarka ka tashi ka tafi. To kin ga irin wannan tazarar ka bada ƙafa goma, ai ba za ka yi shi a cikin ɗaki ba, ko dai san shi ɗakin da ɗan ƙafa uku ba. Aka kuma ce ne zuwa barkan haihuwa, in kika je in je kin cakkofi ɗan mutane ina ɗan lafiya lau, kin kama ɗan mutane kin je kin ba shi cuta. To ka san ko in ka je ka ɗauki jariri mahalukin Allah, mala'ikan Allah ka sa mishi cuta, kai kanka ba za ka ji daɗi ba, kuma gobe kiyama Allah zai tambaye. To dan haka abin da ake nufi shi ne abin da ya kama dole sai a yi. To wannan fa Allahu a'lam ba ana ba, amma abin da bai zama dole ba, ba lalle ba, abin da zai tara mutane su taru waje ɗaya ba lalle ba. Dan haka su kansu ƙungiyar Supreme Council na Mufti, babban mufti cikakken Mufti Ibrahim Sani da manyan malaman Najeriya suka haɗu suka ce, kamar yadda aka yi a masallacin Annabi da masallacin Makka aka rike da sallan jami'a, aka ce mutane ka ayi sallan masallacai. In za ku yi sallah a gidajenku, kuna iya sallah a gidajenku, ku yi jam'in ku a gidajenku, amma kar a haɗa kafaɗa da kafaɗa, kar a zo kurkusa, a ba da fili kamar yadda muka gani ana yi a Ka'aba tsakanin mutum da mutum. Kuma inda ka yi sallan ka a wajen za ka yi nafilan ka, domin in ka tashi a wajen ka je wani waje, wani kuma ya zo wajen da kai ka tsumi kai sallah ya yi nafila shi kuma ya danfa hannun shi inda ka danfa hannun ka, an yi ba a yi nake ne. To duk waɗannan abubuwan malamai abin da ake tsaka yanzu dai a karkara. Inda wannan rabin awon da shi ne ba za abin da ne shafin da muka yi shi ne. Mu kusurci rediyo, mutum shi malaman asibiti suke gaya mana, mai malaman addini ne da na musulmi da na kusa suke gaya mana, mai malaman kimiyya suke gaya mana mai amfani da shi. Wannan zama da aka ce ni a gida na rashin aiki, ai ba wai hankin na masha Allah ba ne, kawai ai aiki na samun abinci. Amma ayyukan da za a yi samun abinci, abubuwa ne da dole sai an shirya su an keɓe. Kamar yanzu a ce kai kana sai da kina sai da kosai, to sai yaya za a yi kina sai da kosan ki? Idan mutum ya zo sayan kosai ya ce malama ina son kosan naira 20, bai zo ya tsuguna a kanki ba, bai ke zauna a banki ya tsaya a gefe can. In kika gama kosan kika naɗe mishi kika sa mishi abu kika sa mishi a faranti, maimakon ki ɗauka a leda kina miƙa mishi ko a hannunki da hannun shi, in kika naɗe mishi sai ki ɗora a kan faranti, in kika ɗora a kan faranti sai ki miƙa mishi, sai ya ɗauki leda ya ɗauki ƙunshin ƙwallon, sai ke ma ya sa mishi kuɗinki a kan faranti, sai ki zo sai ki ɗauki kuɗinki ki ajiye. in kika gama aikin ki ki wanke hannun ki tas kin tsaka kudin ki kin kirga kin gama komai da komai kin daure a cikin ejekarki ko a cikin kushin ledan ki ki samu hannun ki da sabulu ki wanke ki dauki da ki kama hannun ki da gidan kin ga hannun ki bai shafi nashi ba da zuwan hancin shi bai shafi nashi da ke kanki ne so wata kin danka hancin ki kina rufa hancin ki lokacin da kike so ya kosan ki
to likita yana yiwuwa ciwon nan wanda ya sayi kosan nan a wurin mai kosan nan ya kama wannan cuta daga wannan takarda da ta bashi ko kuma ita ta kama cutar nan daga kudin da ya bata
eh ana iya samu ana iya samu domin shi wannan cuta ana yake yana iya dade to amma a jikin leda kaman kwana 6 kuma yana iya dadewa a jikin takarda kaman awa 3 to dan haka shi yasa in aka zo kaman yanzu yawanci shi yasa yawanci komi sai ana wanke hannu to kuma idan ko tana da shi amma idan hannunta mai hannu ne wankakke ne bata kuma san hannunta a baki ko a hannunta ba ba za ka dauka daga cikin ta ba shi ba inda ko tana da shi in baka shaka ai ba hannunta shi ne ba hancin ta ko ba kinta ko idan ta sai dai kun kazama ce kana so ya kwai kana fata majina to nan fada to in ko tana kosar kwai kana fata majina da wanda kamata ka kai kosan ta ba
to likita kin san dai kasashen mu inda ake fama da talauci akwai da dama da suke rayuwa hannu baka hannu kwariya idan ba su fita fa ba za a ci ba to irin waɗannan mutane a wannan lamarin galibi ma yayi dalilai kenan da suke sawa suke shiga nan gida su fita nan gida domin neman abin da za a ci yaya za a yi da irin waɗannan mutane ya za su kare kansu kuma ya za a yi a kare su
gaskiya irin abinda ya kamata yanzu lokaci ne da aka ya kawo dole mu gaya mu kanmu gaskiya yanzu ba lokacin da za ka rinka jin gida gida kana bara bane ba in kana so ka kare kanka gara ma ka samu aiki kwata gogayi da ka je kana bara kana bin gida ka shiga wannan gida ko magana da wannan ku magana da wannan za ka iya daukan ciwo gara ka samu fasfare in ka kai samu fasfare a waje ɗaya za ka yi fasfare a gyara kuɗin fasfaren ka ka kama hanya ka tafi gida ka ai gama ciki ba kai cuɗanya da mutane ba an gane abin da nake nufi ko
haka
idan haka shi yasa gwamnonin na arewacin Najeriya gaba ɗaya da wannan cutar ta zo suka hana almajiranci yanzu duk inda almajiranci suke ana tattara su a sa su a mota a maida su garinsu a maida su jiharsu gwamnatocin jihar da su ne iyayensu da ba su iyayensu domin in ba haka ba sai almajiran da muke da su dire wannan abin zai iya kashe su za su mutu kurmus da haka almajiranci aka hana ta a arewacin Najeriya gaba ɗaya duk yaran nan ana ta ɗaukar ta amma ina maida su gare su in fa in aka kai su sai an gwada su a gani suna da cutar ko ba su da cutar wanda ba su da cutar a ba ma iyayensu wanda suke da cutar su kuma sai ka ga an wanda suke da cutar su kuma an a ta a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a amma Allah misali wani babban abu da ya canza mana shi ne magana daura aure da sauransu in ga dai ba za a daina aure ba to amma yanzu abin da yake faruwa shi ne sai ka ga miji an kawo waliyan shi biyu ko uku mata an kawo waliyan ta biyu ko uku sun zauna a masallaci ga ɗaya can ga ɗaya can ga ɗaya can ga ɗaya sun ba su kusa da juna kowanne ya sa wannan takunkumi a yi hudu ba a daura aure
abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau kafin mu sallama da bakuwar tamu za mu duba yadda za a iya ci gaba da bukukuwa a wannan yanayi ba tare da shiga hadarin kamuwa ko kuma da yada cutar ba kafin nan a madadin bakuwar tamu Dr. Mairo Mandar kwararren likitan mata da kuma Chibahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa kada ku manta za ku iya sake komawa ku saurari wannan shirin da kuma waɗanda muka gabatar a lokutan baya a shafinmu na intanet voahausa.com idan aka matsa shirye-shiryenmu da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, sune sarakan duni komi dan su miki ashe mu maza bayin mu.